suke yada ba musulunci bane. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Malam Ba'ari ya gama aikin shi ko? Yanzu Malam Abubakar Gumi a matsayin shi na babban malami ya dauki
aiki cewa idan ba dan waɗanda suka san tarihi ba, idan nace ni na kai izala gidan Abubakar Gumi yace sai ɗan izala suka ce ni. Haka Malam Ba'ari yake cewa. To amma dubi yadda abin yake yanzu ba shi ya kai maganar ba? Jama'a mun gane wannan da ke ko? To bari in dan yi ta'aliki saboda muna recording kuma muna son mu dan ƙara ko da minti 5 ko 10 insha Allah. Wannan kasar yanzu da ya ƙare shine kasar na ainihin takwas. Yanzu wannan kasar da ya shiga shine nasara. In muka dan ci minti 5 za mu tsaya, goban muka zo dorawa ba ne akan waɗannan kasusuwa insha Allah ta'ala. Jama'ar musulmi kun ji abin da ya faru. Da wannan matsala ta faru a haka, Malam Abubakar Mahmudu Gumi sai koma ya ci gaba da bayani dangane da aqida ta Ahlus Sunna, ya ci gaba da karantarwa. To amma sai salon karantarwa shi sai canza daga da, dan yanzu abubuwa sun fito ba irin yadda da zai rinka tattaushe wasu abubuwa ba, ba dan bai san su ba, sai dan ba a yi muqaddima ba, yanzu muqaddima ta fito. Shine sai malaman suka sha alwashin fada da shi. A daidai wannan lokaci ne sai sauri ya rubuta wani littafi nashi mai suna Musulunci da abin da ke warware shi. Wannan littafin na yi ta haƙiƙin shi da Hausar boko ya rubuta shi, na saka shi akan kwamfuta. In Allah ya so zan fito muku da wannan littafi kafin mu kammala karatun Al-Aqidatu Tahawiyyah nan, ku yi foto star ku gani. Malam Abubakar Gumi sauri ya rubuta wannan. Yana gama rubuta wannan sai kuma ya rubuta Al-Aqidatu Sahiha bi muwafaqati Shari'a. Sai aka samu wani cikin ɗaliban Malam Abubakar Gumi mai suna Dr. M.O. Abdul daga Jami'ar Ibadan, lecturer ne a Department na Islamic Studies, sai zauna sai fassara wannan ainihin littafi da Turanci. An analytical translation of Al-Aqidatu Sahiha bi muwafaqati Shari'a. The right belief is based on the Sharia. Waɗannan ainihin ayyuka da malam ya yi yayi su ne akan ne, akan tabbatar da waɗannan rigingimin da suke faruwa. To ga asalinsu, ga inda ake, ga kuma inda za su kai mu. A daidai wannan lokaci Malam Abubakar Gumi da ya rubuta wannan littafin sai ya koye shi, bai bayyana wa kowa ba. Fassarar ta Turanci ita ta fara bayyana, amma ba kowa ya santa ba sai ɗan boko waɗanda suka yi nisa a boko. Ana nan Malam Abubakar Gumi ya sa kai ya tafi Makka taron manyan malamai. Malam Sama'il Idris Allah ya gafarta mishi wata rana sai hannun shi ya kai kan wannan littafi. Sai ya ainihin fito da wannan littafi sai ya tafi wurin karatu. An zo ba a yi karatun Bukhari da La'asar, sai aka ce yau malam bai zo ba. Yau malam bai zo ba, sai Malam Sama'il Idris ya ce a tsaya akwai saƙo. To menene saƙo? Sai ya ɗauki littafin sai ya ba da analysis a kai, ma'ana ya ɗauko manya-manyan muhimman matsaloli ya tattauna. Sai masallaci ya hargitse baki ɗaya, ma'ana waɗannan yanzu ɗaliban malam ɗin ne ma tukuna, ba 'yan ɗariƙar ba. Wasu suka ce wannan littafin ƙarya ne Malam Sama'il Idris yake, ba Malam Abubakar Gumi ya rubuta ba, shi ne ya rubuta. Yanzu da ga malam baya nan ya kawo don ya hargitsa mutane. Kun ji kashi na farko ɗaliban malam. Kashi na biyu wasu suka ce gaskiya ne malam ne ya rubuta, amma saboda yana lallaɓa jama'a ne ya fito da abin sarari. Wasu kuma suka ce a bari malam ya dawo. Ina aka kafa kashi uku a sultan Bello kenan. To da aka yi wannan rikici da Malam Abubakar Gumi ya dawo, shi kenan sai aka ce algafata malam littafin Al-Aqidatu Sahiha bi muwafaqati Shari'a. Wano ya ce kai ka rubuta? Ya ce haka ne. To amma yaya aka yi baka bayyana mana ba? Sai da shi ya bayyana. Ya ce lokaci ya yi, tun da shi ya bayyana yanzu sai ku ci gaba da karantawa. To da aka yi wannan abu a haka, to daga wannan lokaci sai Malam Abubakar Gumi ya ƙara fito da abubuwan ƙarara. Shi ya sa Malam Sama'il Idris za ka ji shi a wasu kasusuwa yana cewa malam ya daɗe yana yin abubuwa a hankali a hankali yana da yayyafa ruwa. Mu kuwa da muka zo sai muka fansama shi gaba ɗaya. Wato sai muka fansama, muka fito da abin ko taware ko tawarwaraye. Wannan ita ce isharar da Malam Sama'il Idris yake in ka ji shi yana wannan magana. To daga nan ne jama'a, sai shi Malam Sama'il Idris ya je yana aikin sojan shi, yana captain a lokacin na soja officer, yana ci gaba da wa'azi. In zai tafi wa'azi yana ɗiban jama'a suna tafiya, sojoji na abin shi yan ɗari ba suka ce duk yana soja ne, da dole faɗa abin da yake so, da tun da dai sojoji ne tare da shi ya cire kakin mana. Shi ne ya cire kakin, shi ne ya fito izalatul bid'a wa iqamatus sunna, shi ne fansamawa. Da ya zo ya bayyana wannan abu, Malam Abubakar Gumi sai ya sa albarka a abin. Malam Abubakar Gumi bai ce an yi kuskure ba, sai ce an yi daidai, ci gaba. Ta tafi nan Center for Islamic Legal Studies, wato kana buƙatar ka zauna kai karatu ne, kaje akwai jaridun gaskiya ta fi kodo 1977 1978 79 kaje ka karanta su suna nan a cikin library na Islamic Center for Islamic Legal Studies a nan cikin Congo ABU suna nan an tattara an yi maka binding din rikicin yana nan a lokacin da rikici ya kamari sai komandan sojoji gaba ɗaya na nan yankin ma'ana arewa maso yamma GOC kenan ko sai aiko cewa abinda wannan yaron yake don a lokacin yaron su ne malam Samuel Idris din da cikin sojoji yake abinda wannan yaron yake yi ana son malam Abubakar Gumi ya tabbatar wannan abin daidai ne ko ba daidai ba sai malam Abubakar Gumi ya sa da hannun shi sai ya rubuto cewa daidai ne da wasikar ta GOC da wasikar da malam ya bada ansa duk suna nan jarida gaskiya ta fi kwabo ta ruwaito a lokacin yace gaskiya ne to a wannan lokacin da sun so su dauki mataki akan shi ne matakin soja to amma yanzu ga babban malami na duniya baki daya ya ce abinda wannan yaron nasu yake gaskiya ne to sai wani ba za a iya cutar da shi official ba kenan akwai correspondence ne wato jawabai ne da bada ansoshi da takaddu da abubuwa masu yawa kana bukatar ka dauka ba wata biyar kana karatu ina fatar an gane saboda haka da haka ta faru sai zama malam Samuel Idris officially ba za a iya mishi wani abu ba ta wannan bangaren kuma fa ya samu damar ya yada amma sai yan dariku suke ta cewa ai dan soja ne ya cire kakin mana shine ya cire kaki yana captain na sojoji me yasa ya cire kakin ya cire kakin ne dan yin tsayin dakar ya yada addinin ba tare da kakin sojan ba ya dauki kakin Allah yasa a lokacin nan to abin da ya biyo baya a wannan lokaci sai kuma malamai irin su malam Sharif Sale sai suka fara rubuce rubuce Sharif Sale nan da nan sai ga littafi ya fitar da shi 1979/1980 yace at-takfiru akhtaru bid'atin tuhaddidu as-salama wal-wahda fi qudaina muslimin Nigeria kafirta musulmi ita ce bid'a mafi hadari wadda ke kawo barazana game da hadin kai da kuma ci gaban musulunci da musulmi a Nigeria Sharif Sale ya rubuta wannan littafi kana girman bulogul marani 1979-1980 ni ina da wannan littafi a cikin wannan littafin nashi yayi magana ne akan ayyuka da da'awoyi na Malam Abubakar Gumi da su Malam Samuel Idris da makamantansu ya ta kawo abubuwa na shugoyi da abubuwa na tatsuniyoyi da sauransu to sai al'amari ya kamari a wannan lokaci jama'a har dai abu ya kawo Malam Abubakar Gumi ya fatawa akan cewa na daya a matsayin shi na malamin fiqhu kuma mujtahidi daga cikin mujtahidai ku ji wannan magana da kyau wannan magana ba kirari ba ce gaskiya ce a matsayin shi na malamin fiqh kuma mujtahidi daga cikin mujtahidai ma'ana mujtahidi shine bijimin malami wanda ya kai ya kawo dan Malam Abubakar Gumi ma'ana ba fa alƙali bane shi shi alƙalin alƙalai ne ma'ana in alƙali ya cuce ka yanzu ba inda baka kai kuka a duniya to sai wurin su Malam Abubakar Gumi shine alƙalin alƙalai ke ma'ana shi alƙalai ma zai iya daurewa yace a matsayin shi na mujtahidi a cikin fiqh sai zayyana dukkan mutumin da ke da aqida ita to wannan mutum ya kafirta ba za a bi shi sallah ba za a ci yankan shi ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba Malam Abubakar Gumi ya rattaba waɗannan abubuwa ya fito radio Najeriya Kaduna ya bayyana jama'a mun ji da kunnan mu muna matasa malam ya fito ya ce duk wanda yake da waɗannan aqidoji ba a bin shi sallah ba musulmi bane dan ya zama kafiri ma'ana yanzu ba abu ne da za a tsaya ana lallaba ba ta riga ta fasu malam Samale ya ce an fansa ma dama to ta fansa ma din saboda haka ba matsala da Malam Abubakar Gumi wannan fatawa jama'a shine sai aka dawo matsalar raba masallatai cewa to dukkan masallacin da ke da limami irin wannan waɗannan mutanen ahli sunna bai halatta su bi shi sallah ba to me zai biyo baya a cire shi kenan to in ta samu a cire shi sai a cire shi in ba ta samu a cire shi ba sai a kokarin gina wani masallacin waɗannan maganganun da Malam Abubakar Gumi yayi sai aiki sai aka fara aiki kasar Zazzau al'amari ya fadi kasar Katsina kasar Kano kasar Fatoskum to a Fatoskum sai aka fi yin gumurzu sosai al'amari ya zafi a kasar Fatoskum saboda bolawa ne da kare kare ba su da wasa duk abin da ya zo musu ko ayi ko a bari dan haka sun dauki sunna to ba wasa to da al'amari ya kamari a nan nan da nan sai Sharif Sale sai sake dauka alƙalamin shi sai rubuta littafi al-mughir Al-Mughir, wannan littafi kafiru ya kai mujal ya kai girman bulugul marami so uku. 1980 ya rubuta wannan littafin Sharif Saleh, kuma ni da hannuna a cikin bookshop din shi a anguwa Hausari na sai wannan littafin a 1981 a lokacin Nora Goma ake sai da wannan littafin. Sai na siyo kwafi biyu, da na siyo kwafi biyu sai na kokarin in kai Malam Abubakar Goma kwafi daya, sai ban samu dama ba sai na tura wani abokina wanda in ba ku manta da lokacin da muka zo muna campaign din zabe, nace Musa Rasta da aka tsayar takara ba ku manta ba House of Assembly wanda aka murɗe zabe, to Musa Rasta din nan shine na ba nace ka je ka kai Malam Abubakar Goma wannan littafin. Ya je kai Malam Abubakar Goma, Malam Abubakar Goma yace ya karanta ya ga abin da ke ciki, yace kuma shi ma Sharif Salan ai ya ji kunya. Jawabin da Musa ya zo min da shi kenan daga Malam Abubakar Goma a lokacin wajen 1981. Ana nan sai wani malami a cikin Jama'atu Ansari Sunnati Muhammadiyya daga Sudan sai ya haɗu da littafin, dan ita gaskiya duk inda take daya ce shi abin Sharif Salan yana da ya taɓa ɗan izala ne ko Ahlus Sunna a nan, amma wannan taɓawar da ya sai zama duk inda Ahlus Sunna yake a duniya to an taɓo har da shi. Don haka a gurguje nan da nan sai wannan malamin cikin Jama'atu Ansari Sunna sai ya zauna ya rubuta raddi ga Sharif Salih. To da wannan raddi, wannan raddi ya zama wa Sharif Salih fitina, don akwai lokacin da na je muna zaune da Sharif Salih ko kuma shekara 8 da suka wuce, da na tado da maganar nan sai ya ce da Allah ka bar maganar nan, ka bar maganar nan, sai na lura ba jin daɗin magana, sai je in same shi mu tattauna a zauna. Haka Ibn Taymiyyah ya yi, ku ne in kuka ce mutum dan bid'a ne kuka watsar da shi ba ruwanku da shi, amma mu za mu je mu zauna ka shaƙa ko ka tace mu dai sai mun faɗa sai mun zauna da kai na ba ta gani. Saboda haka da ya rubuta wannan littafi kun ji abin da ya faru. Waɗannan tafai nashi At-Takfir da Al-Mughir jama'a duk suna nan muna da su, kuma sun hikaito abubuwan da suka faru a wannan lokaci. Ba komai yake cikin littafin ba sai ƙarya da ƙazafi da ƙage da wulaƙanci, don yana daga cikin wulaƙanci bi a cikin babin ilimi. Shine bai kira Malam Abubakar Goma da malam ba, bai kira shi da sheikh ba, sai rinka cewa Alhaj Abubakar Goma. Wannan dan ya wulakanta malam ne, dan malam ka ce mai Alhaj to ka wulakanta shi. Sai dai a kasar Adamawa, kasar Adamawa kan komai girman malam ta kan ba su ce maka Alhaji ba, kuma sai su ga sun wulakanta ka. Sarki ya tabbata ga Allah. Kuma kun ji abin da ya faru. Daga wannan lokaci ne masallatai suka rabu, aka samu masallatan izala daban, masallatan tariqa daban. Wannan shi ne ya kawo mu wannan tarihi. To me yasa muka amintu da wannan, kuma muka ci gaba da tabbatar da wannan abin da ya faru? Shi ne na farko, waɗannan mutanen sun aƙidanto abubuwa ne waɗanda suke kafirci. Aka fito da abubuwan nan aka ce abubuwan nan kafirci ne. Ku bar su a ci gaba da tafiya tare. Wasu da yawa suka bari, wasu kuma suka ƙi bari. Don haka malamai irin mujtahidai su Abubakar Mahmudu Gumi suka tsaya suka yi fatawa a kai. Wannan fatawar tasu da suka yi daidai ce jama'a. Don haka ku ji raba masallatai da izalatai daga addinan ɗariƙa ba kuskure ba ne, wajibi ne. Inda ba su yi ba sai Allah ya tuhumce su a kan sun ci amanar su bar musulmi suna bin mutanen da suka kafirta sallah. Saboda haka muna faɗin wannan, muna tabbatarwa saboda matasa da suka taso sun samu kansu a hali biyu. Halin farko shi ne rashin ƙwarewar ilimi, hali na biyu rashin sanin tarihi. Don haka yau da na san zan yi wannan magana jama'a, sai da na zauna na shirya wa ɗalibai na aji wata ainihin maƙala akan muhimmancin sanin tarihi da kuma haɗarin ka san tarihi ba ilimi, da kuma haɗarin ka samu ilimi babu tarihi. Yana nan yau da daddaren nan nake fatan zan zauna in yi type setting a computer, kuma na fitar kowa zai samu maƙala ce akan muhimmancin sanin tarihi da ilimi, ta haɗa abubuwan. Ka'ida ce tarihiya kawai, ba na yi ishara akan waɗannan rigingimu ba ne, amma ita ka'ida ce nake son ka santa a cikin ilimin tarihi. In ka san ilimi baka san tarihi ba, ka zo za ka yi magana akan abin da yake da alaƙa da tarihi za a samu matsala. Idan ka samu tarihi baka samu ilimi ba, akwai matsala, sai ka haɗa biyu. To abin da yake faruwa, akwai wasu tsoffi da yawa a ƙasar nan suna da duk tarihi da fiye da wannan ma da na kawo, amma sai suka zauna a izala suka zama Ahlus Sunna ba sa ilimi. Da haka sai suka dawo suna ganin abin da aka yi wa 'yan ɗariƙa a wancan lokacin ba daidai bane to wannan bala'i ne suka shiga akwai kuma wasu matasa yanzu sun taso suna cewa kansu ahlus sunna suna cewa kansu salafiya wasu ma sun je Madina sun yi digiri sun yi digirgir sun hade komi da komi su kuma suna da tsabar ilimi ba su san tarihi ba su ma sai su ce abin da aka yi wa ƴan dariƙa a lokacin nan kuskure ne a ƙarya ne baka san karatu ba ko kuma baka san tarihi ba abin da aka yi wa ƴan dariƙa a wannan lokacin jama'a wajibi ne farilla ce dole inda ba a yi ba wallahi an ci amanan musulmi don me a wannan lokacin ya kaima mutanen nan suna halatta haramun ya kaima mutanen nan wasu su sun halatta ma kansu rashin yin sallah wasu sun nada kansu alloli wasu suna bada aljanna suna ainihin halatta wa kansu farji na matayen mutane cewa halal ne da sauransu to waɗannan mutanen jama'a ba musulmi bane bai halatta a bi su sallah ba ko gobe ko jibi ko gata ba wai 1978 ko 1960 ba har abada in dai ka samu mutum da irin waɗannan aqidu to ba a bin shi sallah dalili shine shi ba musulmi bane idan kuka fahimci wannan jama'a sai ku gane ashe abinda zai zaunar da ku akan aqidar ahlus sunna daren bakam shine ku nemi ilimi kuma ku san tarihi inda haka ba sai kun zo kuna zargin waɗanda suka gabata kamar yadda ne ya samu ƴan shi'a suna da tarihi amma ba su da ilimi da suke da tarihi ba su da ilimi sai suka da suna zagin sahabbai ko kun fahimci wannan da ke jama'a yanzu tsohon gwamnan jihar Gwangola Yohana Madaki da ya zagi Sardauna yana da ilimi ne shi kuma bai da tarihi ba don haka ba Sardauna ne ya sa aka sa katafila ta keke hanya daga babban hanya har ta je ƙauyensu Sardauna ya sa aka gina musu rijiya Sardauna ya ɗibi kwano zinc ya je kai ya ce ai ta raba wa iyayensu Yohana Madaki amma kun ga Yohana Madaki da ya karatu ba shi da tarihi sai zai zagi Sardauna kun fahimci me nake nufi dan haka in kai karatu baka san tarihi ba kuma ka zo ka ce zaka mu'amalancin mas'ala ta tarihi za a samu matsala in kuma ka san tarihi ba kai karatu ba kuma ka ce zaka mu'amalancin matsala ta tarihi za a samu matsala dan haka ku kiyaye alƙawarin nan da nake ta muku zan kawo muku fassarar littafin aqidatut tahawiyya na turanci da na Hausa ina nan sana da shi nace muku zan kawo muku ainihin yanzu wannan ka'ida akan ainihin tarihi ka'idatun fi usulit tarih haka na sa wannan bahasin ba zai wuce shafi goma ba jama'an an buga shi a fulstop amma ina son ɗaliban ilimin su zauna su karanta shi kuma na tsaya na tursasa kaina na yi wannan bahasin ne jama'a kadai saboda wannan matsala jama'a musulmi ku sani cewa da muka ba mu cin yankan masu addinin tijjaniya ba mu ainihin bin su sallah to ba matsala ce da muka faɗa 1978 yanzu muka yi ba muna nan akai kuma ba compromise me yasa saboda al'amuran da muka bayyana na cewa waɗannan mutane sun kafirce sun halatta haram sun haramta halal sun ka abubuwan da ya tabbata waɗannan abubuwan ba musulunci bane shikenan ya rage idan ahlus sunna sun yi wa kansu qiyamul layli shine su tashi su nemi ilimi idan ahlus sunna kuma sun cuci kansu su ne su zauna da jahilci ku tayar da ƴaƴanku da jahilci sai su dawo suna ainihin la'antar malamanku su dawo suna cewa ai abin da aka yi na raba masallatai dinnan ai ba daidai bane me yasa saboda yanzu da ilimi ya bayyana ɗan ɗariƙo sun daina bayyana irin waɗancan abubuwan da da suke bayyanawa sakamakon haka yanzu ɗan dama bakwai in ya taso ɗan islamiya ɗan shekara 20 in ya duba sai ya ce to ai shi bai ga bambancin wannan masallacin da wancan ba yi babu bambanci a yanzu to tunda babu bambanci shi a wurin shi me yasa aka raba sai a ce a da sadda aka raba din ka ji matsalar da take faruwa to amma in da ya karatu ba zai gamsu ba jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanan da na tattakura kalmomi na saboda lokaci ya ƙure na gabatar muku da su don haka raba kwata da raba masallatan juma'a da na idi da sauransu da mu ahlus sunna muka yi da tijjanawa da makabarta waɗannan abubuwan jama'a daidai ne kuma a sadda muka yi sunnan lallai ne a kanmu ne haka kuma da ba mu ba sai Allah ya tuhumce mu kuma har yanzu ba mu nadamar waɗannan abubuwan ba kadai yanzu ya rage ne wanda ya ga cewa ya gano waɗannan abubuwan da aka ƙyamace shi a kai ba musulunci ba ne sai ya bayyana barranta shi daga waɗannan abubuwa sannan kuma ya barranta daga masu yin waɗannan abubuwa kuma ya koma masallatan musulmi yana sallah jama'ar musulmi al-aqidatu tahawiyya kenan dama adashi ce ina fata an gane da wannan zamu ce sai gobe za a ci gaba da karatu insha Allah subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو دمكي مقانا دل الله نيوان دي أشرين دا ترى قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي الشكرة دبو إيدا دليه إيدا أشرين دا ترى دي دا بيار قوات إبريل شكرة تدبو بيو دا تقوات muna karatun littafin al-aqidatu tahawiyya ta al-imamu abu ja'far al-warraq al-tahawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi zamu tashi gaba ta 70 daidai a idda malai yace wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala naran wala nashhadu alaihim bi kufrin wala bi shirkin wala bi nifaqin ma lam yadhhar minhum shay'un min zalika wa nadharu sara'irahum ila Allah ta'ala babban malami al-imam al-tahawi al-warraq yace wala nunzilu ahadan minhum jannatan mu muslimi ahlus sunna dake bin manhaji na salafus salih ba ma sauki wani daga cikin muslimi a aljanna ma'ana anan duniya mu bude baki mu ce wani dan aljanna ne mu ba ma yin haka wala naran kuma anan duniya ba ma bude baki mu ce wani dan wuta ne wala nashhadu alaihim bi kufrin kuma ba ma shaida cewa har ga Allah wani daga cikin musulmi kafiri ne wala bi shirkin kuma ba ma shaida cewa wani daga cikin ainihin musulmi yana ainihin da shirka ko kuma mushriki ne wala bi nifaqin ba ma shaidar wani daga cikin musulmi cewa yana ainihin da munafinci ma lam yadhhar minhum shay'un min zalika matakar dai ba wani abu ne cikin waɗannan abubuwan suka bayyana ba idan al'amari ya bayyana to zamu bayyanar in bai bayyana ba fa ba ma ainihin zaqulo shi domin kuwa wa nadharu sara'irahum ila Allah ta'ala muna barin asiran dake cikin zukatan musulmi zuwa ga Allah madaukakin sarki menene wannan jumla take nufi bangaren farko na wannan jumla da malai yake cewa wala munzilu ahadan minhum jannatan ma'ana dukkan mutumin da ba Allah ne ya ce wani dan aljanna ba ko nassin hadisi ba shine ya ce wani dan aljanna ba to ba za mu bude baki saboda mun ga nagartawa ne da salahiyar shi da bin sunnar shi sai mu ce wani dan aljanna ne ba ma yin haka sahabbai cikin hadisi ya tabbata cewa sun taba irin wannan kuskure al-imamu Abu Dauda da Ahmad suka rawaito hadisin sahihi ne sun ga wani salihin bawa daga cikin salihai a ganin su suke ganin mutumin kirki ne gashi yazo yayi jihadi gashi har ya mutu sai suka bude baki sai suka ce ai wani dan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce banda haka fa suka ce eh ai dan aljanna ne manzo Allah yake iyakarta kenan dalilin ku kenan sai ce to dan wuta ne sai sahabbai suka yi mamaki yaya aka yi suna bincikawa sai aka ga cewa ya saci murjani abun wuya ne ya sata daga cikin dukiyar ganimar musulmi amma kaga salahiya sai gani to kuskure ne saboda kaga nagarta daga mutum kai mar maza kace dan aljanna ne sai inda nafsi menene nafsi shine abin da baya daukar ta awili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nafsin shi a cikin hadisin shi ingantacce wanda Bukhari ya ruwaito yace ukashatu dan mihsin sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shaida akan cewa ukasha dan mihsan dan aljanna ne da nassin annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ukasha tu dan aljanna ne ina fata an gane amma dan annabi ya faɗi wasu halaye cewa me yin halaye kaza zai shiga aljanna sai kai kuma kaga ga wani yana yin halaye sai ka ce to wani dan aljanna ne kai ka sassaba ba haka abin yake ba sai dai ka ce muna fatar wani yana daga cikin mutanen da muke sa ran mushi aljanna insha Allah saboda muna ganin alamomin da aka fadi sun tabbata gare shi ina fatar mun gane wannan duka kaga hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahihul bukhari ya ware wasu mutane ya ce waɗannan mutane yan aljanna ne kamar wa kamar khadijatul kubra Khadija al-Kubra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo cikin Bukhari manzon Allah yace ane mata al-bishr da kankareren gida a cikin gidan aljanna wanda yake babu hayaniya babu natsuwa ce a cikin gidan babu karamniya babu hayaniya a ciki yanzu wannan zani shaida cewa Khadija yar aljanna ce dan akwai nassi akan cewa Khadija yar aljanna ce akwai nassi akan cewa Fatimatu Zahra yar aljanna ce dan me dan akwai nassi akan Fatimatu Zahra yar aljanna ce akwai nassi akan cewa Aisha yar aljanna ce dan me dan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa Aisha yar aljanna ce akwai nassi akan Al-Hasan da Husaini cewa yan aljanna ne saboda Annabi ya tabbata a cikin hadisan shi dukkan waɗannan hadisan baki ɗaya suna cikin Sahihul Bukhari hadisi yazo cikin Bukhari ya tabbatar da Khadija yar aljanna ce hadisi yazo cikin Bukhari ya tabbatar da Fatima yar aljanna ce hadisi yazo cikin Bukhari ya tabbatar da cewa Aisha yar aljanna ce Al-Hasan da Husaini hadisi yazo cikin Bukhari ya tabbatar da cewa yan aljanna ne to duk waɗannan karara yadda hadisi ya faɗi nafsi ya faɗi to mu ma muna faɗi yanzu kenan ba mu ne muka faɗi ba Annabi ne ya faɗi shi ko Annabi baya magana ta son zuciya to kun ga bambancin a ce kenan mu ne muka ce wani dan aljanna ne a tambaye mu sai mu ce ah yo ai mutumin kirki ne yo ai yana sallah yo ai kaza a'a ba da haka ake ganewa ba sai da nafsi karara ne nafsi shine abin da zai daukar wata fuska sai kwaya daya yanzu da Annabi yace Khadija yar aljanna ce wannan nassin dai da wata fassara sai haka Khadija yar aljanna ce iyaka fassara shi ke ina fata an gane amma an kace ai Annabi yace wanda yake ba zai je aljanna wanda yake ba zai je aljanna to wane kuma yana yi sai yace to ai wannan ba nassi bane domin wannan nassin ba zai tabbako akan wane shi kadai ba zai tabbako akan mutane da yawa kuma babu tabbas akan cewa wannan wane din ya cancanci waɗannan ayyukan jama'a kun ji wannan dan haka ku kiyaye da kyau Salman al-Farisi hadisi yazo sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Salman al-Farisi dan aljanna ne to ire-iren waɗannan fa suna da yawa jama'a sa'an nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗi wannan sai kuma sai yace Abu Bakar dan aljanna ne Umaru dan aljanna ne Usmanu dan aljanna ne Aliyu dan aljanna ne Sa'adu dan aljanna ne Ibnu Abi Waqqas dan aljanna ne sannan Abu Ubaida dan aljanna ne Abdurrahman ibn Auf dan aljanna ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su da cikon Falhatu dan Ubaidullah ko kuma ainihin Az-Zubair dan Awam waɗannan mutane guda goma yan aljanna ne da nafsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bari in tsaya in yi wani bayani Zanzaki ya taɓa yin wani jahilci a garin nan wanda yake wannan jahilci na Zanzaki ya wakilci irin nau'in ilimin da ake cewa wai zariyar birnin ilimi to da yake wannan abun kunya ne dole mu tashi mu bayyana jama'ar duniya Zanzaki baya wakiltar Zariya domin jahili ne mutanen Zariya ko mutanen ilimi ne yadda magana take shine sai zo yana cewa ya za a ce wai waɗannan mutane goma yan aljanna ne to su Fatima kuma fa su Khadija kuma fa a'a kaga rashin karatu waɗancan nasu ya zo daban-daban waɗannan kuma nasu albishir ɗin ya zo a jumillance don haka waccan maganar daban waccan maganar daban ai aljanna ba kwaya ɗaya ba ce balle a ce yaya za a ce tunda an ba su waɗancan kuma don haka ku ji sai da Annabi ya faɗi Khadija can ya faɗi Aisha ya faɗi Salmanu can ya faɗi Fatima ya faɗi Al-Hasan ya faɗi Husaini waɗannan ya faɗe su ukkashatu nasu tasu sanarwar ta zo daban ce sannan sai kuma ta ainihin waɗannan mutane goma abin da ya sa ta waɗannan mutane goma ta zo ta shahara da yawa saboda an zo kan minbari ne a rana guda an lissafa mutane goma wanda Annabi bai taɓa yin haka ba to tabbatar da aljanna ga su Abu Bakar ba ta tura tabbatar da aljanna ga su Fatima tabbatar da aljanna ga su Fatima ba ta tura tabbatar da aljanna ga su ainihin abin nan ga waɗancan kulafawo to idan kuka fahimci haka sai ku fahimci jama'ar musulmi sayyidina Umar yayi gaskiya kamar yadda Bukhari ya rawaito a cikin kitabul ilmi cewa ta'allamu qabla an tasudu ku kokari ku koyi ilimi kafin ku zama shugabannin kungiya ko shugabannin dariku ko shugabannin kaza kaza
in baka koyi ilimi ba har aka fara ce maka sayyidi aka fara ce maka sayyiduna ana ce maka labbaika shikenan ka shiga uku abin da ya samu zazzaki kenan a garin nan jama'a abin da ya same shi kenan jil gwagwarmaya cewa kana son nashadin addini bai mai da kai malami ba shi yasa zaka ga MSSC su ta hayaniya duk za su gama hayaniyar su ina tsabar karatu babu tsabar karatu saboda wani sai ya shigo makaranta tukuna sannan kishin addini zai same shi sai dan daura rawani haka ya saki jilan shi kamar akuya sai zo zai hayaniya ya kawo ya rikita al'amarin addini tsabar ilimin fa madadin in an bada hutu daga makarantar bokon ya koma malamin garin su ya rinka koya mai addini a sai dauka tunda ya tara daliban makarantar su yayi caji akai kabbara shikenan kuma wannan ya mai da shi malami wannan na daga abin da ya kyankashe irin su zazzakiya a kasar nan ga sunan professor sai a cikin jami'ar e da doctor suna da'awar cewa su malamai ne masu ilimi ba abin da suka sani sai hayaniya tsabar karatun ba su tsaya sun yi ba wai ganin hidima ga addini da kuma son addini shikenan sai ka nada kanka malami matasa kar ku sake ku yaudari kanku in ba haka ba za a maimaita yar gidan jiya ka zo ire-iren waɗannan nasoshi waɗanda ƴan islamiya za su iya fassara me suke nufi ka zo kana zargin cewa yaya za a ce waɗannan guda goma ƴan aljanna ne to waɗancan kuma fa ya waɗancan tasu albushir din ta riga ta zo Allah kuma a cikin alqur'ani cewa innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anhu ba'aduna idan Allah ya riga ya ce wani dan aljanna ne to an gama rijistar shi ko ka ji wata magana daga baya ba akan shi bane kuma ba za ka sake jin an rushe ba dan haka tunda Allah yake Khadija ya aljanna ce Aisha Fatima Al-Hasan Husaini Ukashatu Salmanu da makamantansu to daga baya dan an zo an ce mutum goma da aka yi musu albishir da aljanna to wannan me yake nufi shine a cikin ilimin usul suke cewa zikru fardin min afradil ammi bi hukmil ammi yu'akkidu wa la yukhassisu tarin jama'a ne masu yawa sai aka ware wasu daga ciki sai aka ambace su yana nufin an manta da waɗancan ne ko an fasa da waɗancan a'a yanzu an zo a ƙarfafi magana akan waɗannan ne kamar yadda Allah yake salamun hiya hatta tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha mala'iku suna sauka a daren lailatul qadari har ma da jibril to jibril kuma baya cikin mala'iku ne yana cikin mala'iku amma me yasa bayan an ambaci mala'iku kuma aka ware shi da ambato shine dan a nuna girmamawa a nuna musammancin shi kasance shi shine musamman saboda haka albushir din su Abubakar ne Siddiqu wani abu ne wanda yake kai imani da shi sai kai tawassuli da imanin cewa kai ma Allah ya baka aljanna in kai imani da cewa su Abubakar da Umar da sauransu da nassu yazo dan aljanna ne sai kace ya Allah saboda imani da ne da cewa gaskiya ne kai alƙawarin zaka bai waɗannan guda goma aljanna da waɗansu su aljanna ya Allah ni ma ka saka ni aljanna domin ba zai yiwu ka zama mumini ba har sai kai imani da cewa waɗannan da annabi ya ambata da waɗannan goman da waɗancan baki ɗaya da ma wasu waɗanda ba su ba sai kai imani cewa ɗan aljanna ne in ba haka ba kai kuma kai da aljanna sai dai ka ji labari domin ka kafir cewa abinda manzon tsira ya faɗi kenan ya kamata mu gane wannan kuma ilimi kullun abinda muke faɗi ku tashi ku nemi ilimi matasa kun ga da yadda suke kwabsawa shekaru 20 30 da suka wuce waɗannan da kuke jin su suna kwabsawa a jakan magori suna yin shirme a wa'azin ƙasa a IVC a lakcoci da sauransu shekaru 20 da suka wuce Malam Abubakar Gumi yayi ta gargadin su ku tashi ku yi ilimi suka ki yin ilimin yau gashi nan abin da ya je musu tsoro shi yake samun su sai ka tashi kai magana sai yaro dan haya Islam sai tashi ya ce a'a ba haka abin yake ba sai ka ce yaya akai sai ce ga yadda abin yake sai ka bude baki ka kasa rufe baki saboda mamakin Allah kuma wannan yaron karshen ta da kai aka je daurin auren uwar shi a 1978 Allah ya kiyaye dan haka jama'ar musulmi kun ji haka nan wuta ba ma cewa wani dan wuta ne sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dan wuta ne ko wanda Allah yace dan wuta ne yanzu Fir'auna dan wuta ne to da muka ce Fir'auna dan wuta ne ba mu ne muka ce ba mun ce ne da cewar Allah ina fatar mun gane to ire-iren waɗannan su ne abinda ake nufi duk wanda Allah ne yake dan wuta kace dan wuta duk wanda annabi yake dan wuta kace duk wanda annabi yake dan aljanna duk wanda Allah yake dan aljanna kace to amma bayan haka fa kar kai rajin kanka kai kace wani dan wuta ne ko dan aljanna
sannan kuma ga wata ka'ida yace wala nashhadu alaihim bi kufr ba ma shedawa musulmi mu ce wannan musulmin kafiri ne ba ma sheda mu ce wannan musulmin mushriki ne ba ma sheda cewa wannan musulmin munafiki ne matukar dai dayan waɗannan abubuwan bai bayyana ba amma in sun bayyana fa sai mu ce jama'a wane yana musulunci amma yayi shirka wane yana musulunci yayi kafirci wane yana musulunci amma yayi munafinci amma in abu bai bayyana ba fa ba za mu je mu kokarin kwakulo shi ba domin me domin mun ba kowa tsakanin shi da Allah game da abin da ya kudurce a ran shi amma abin da ya bayyana gare mu fa to sai mu hukunci da shi kar ku manta dan fodo ya faɗi wannan a cikin littafin Tamizul Muslimina min al-Kafirina a idda yake cewa idan ya bayyana kafirci a aikace ko da baki to sannan sai mu kafirta mutum in bai bayyana ba fa Allah bai tursasa mana mu kwakulu zuciyar mutum ba Allah bai yarda ba ma bai yarda ba Allah ya zan ga wani musulmi sai gani sai kace wai wannan mutumin nan da yake wucewa nan wai me yake aqidar shi wai wannan mutumin nan menene irin tunanin shi wai menene kaza wai menene kaza a in har kaga haka ta faru sai in mu'amala ce ta kama ka ta karbar riwaya a hannun shi ko za ka yi mu'amala da shi wanda take daga cikin sharadin sai akwai imani sai in babu shirka to anan ne amma haka siddar kaga musulmi kace me yake aqidar wani bayan ya bayyana musulmi ne to bai halatta ba to kaga a karkashin haka bai halatta kawai kaga musulmi kace jama'a wannan kafiri bane wannan munafiki ne wannan mushriki ne sai dai in abu ya bayyana to sai ka hukunta shi da gurgurdan yadda ya bayyana gare ka sannan malai yace wala narasaifa ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mu musulmi ahli sunna ba ma ganin halaccin takobi akan wuyan wani daga cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama illa man wajaba alaihi as-sayf sai wanda takobin ta wajaba akan shi saboda me yayi ridda ko yayi zina a halin yana da aure ko kuma wani abu daga cikin abubuwa da shari'ar musulunci ta kawo cewa wani ya cancanta a kashe shi kamar me kamar yayi kisan kai ya cancanta a kashe shi saboda yayi kisan kai ya cancanta a kashe shi saboda mai aure ne yaje yayi zina kuma aka kama shi ya cancanta a kashe shi saboda musulmi ne yayi ridda ya bar addini to idan ba waɗannan da makamantansu waɗanda ya tabbata cewa waɗannan shari'ar musulunci ta halatta jinin su ba to ba ma ganin ainihin halaccin jinin wani musulmi daga cikin ainihin masu fuskanta al-qibla domin wannan duk afafi ne akan abin da ya biyo baya musulmi masu fuskanta al-qibla wala nara al-khuruj ala a'immatina kuma mu ba mu ganin halaccin yin tawaye da fito na fito ga shugabannin mu na musulunci wa wulati umurina da waɗanda al'amarin mu yake jago yake karkashin jagorancin su al-a'imma anan sai zama shugabanni kenan wulatul umuri kuma daga cikin waɗanda suke jibinta al'amuran mu na addini da ilimi da sauransu wato malamai kenan wa in jaru koda sun yi zalunci to mu ba ma ganin halaccin yin haka ina fatar mun gane wannan gaba ce wanda yake malam ya kawo ta ne domin ya bayyana me yake aqidar mu sannan kuma ta zama rabbi ga aqidar khawarijawa khawarijawa sune mutanen farko suka fara tawaye ga shugabanni suka yi tsalle suka ce Aliyu ya kafirta dan haka jinin shi ya halatta a yake shi dan haka ƙarshe wanda ya kashe sayyidina Ali jama'a ba khawarije ne ya kashe sayyidina Ali saboda me yayi fatawa cewa jinin Aliyu wai Aliyu a matsayin shi na shugaban musulmi wai ya kafirta subhanallah sannan kuma shi din nan da shi da jama'ar shi suka je suka yi wa kansu fatawa shi da hannun shi yasa ya sara kan sayyidina Ali wannan mutum la'natullahi alayhi waɗannan mutane khawarijawan nan su ma da suka yi fatawar cewa Usman ya ridda jinin shi ya halatta duk wannan yana daga abin da malai yake tsoratarwa cewa ahli sunna ba sa haka wannan shugaban ku ne wannan jagoran ku ne al'amarin ku a hannun shi yake to babu tawaye na fito a ce an share fage a zo a buga babu wannan a cikin aqida ta ahli sunna wannan kenan bana tsaya a wurin nan ku in yi bayani ba saboda kuma yadda wasu matasa suke kasa fahimtar waɗannan nassoshi musamman matasan mu dake tafiya jami'ar Madina suna karatu da waɗanda suke zuwa ƙasashen Saudiya da ƙasashen Yemen da makamantan su suna karatu sun shiga cikin wata fauda da rudani a yanzu na rashin fahimta irin waɗannan nassoshin cewa tunda dai an ce mu ahlus sunna ba ma tawaye ba ma fito na fito ga shugabanni to lazumin wannan kenan sai mu ja baki mu yi shiru sai mu ja baki mu yi shiru duk abin da aka yi sai mu ja baki mu yi shiru sai su ce ai an ce ba ruwan mu da duk abin da suke yi a'a abin da aka hana mu shine mu yi fito na fito mu ce mu zo mu yaƙe su mu zo mu yi musu juyin mulki mu zo mu yi musu kaza amma in suka yi zalunci fa to ba tsine musu albarka zami ba ba mu gunya addu'a zami musu ba me zami musu shine zami musu nasiha nasiha kuma ba akan minbari ba nasihar mu da su idan muka yi musu nasihar mu da su in suka dauka masha Allah haka muke so idan suka ki dauka fa har yanzu bai halatta mu fito na fito da su ba to sai mu zo mu fara bayyanawa ba dan komi ba domin Allah madaukakin sarki ya san mun fita kuma jama'a su san cewa mun idar da abin da yake wajibi akan mu cewa jama'ar musulmi rashin man fetur da ake fama da shi zalunci ne ya faru daga wani shugaban kasa wanda ya dauki kwangilar matatan mai yaje ya baiwa dan shi sakamakon haka dan yayi kona da kudin kwangilar ba ai kwangilar ba kuma bai dawo da kudin ba dan haka jama'a ku ji wannan kuma ku san yaya zaluncin ya zo muku to wannan ba shine fito na fito ba fito na fito shine a zo a share fage a ce za a yaƙe su a yi fito na fito a buga to wannan bai halatta ba ba shi cikin manhajin mu amma kuma ba cikin manhajin mu bane kuma mu ja baki mu yi shiru to wannan galibi dalibai dake dawowa yau daga Jami'ar Islamiyya daga Madina da sauran jami'o'i abinda suke kenan sai su ce ai an ce kar mu yi khuruji ga a'imma dan haka in kai magana akan abinda suke to kai khuruji sai ka ja baki kai shiru to wannan kuskuren fahimta ne ga waɗannan nassoshi ta wani bangaren kuma sai wasu malaman ahlus sunna sai suka fahimci akasin wannan kuma wanda yafi wannan barna shine sai aje a mu'amalance su tare da zaluncin su gaba daya shine ka ji manya-manyan jiga-jigan kungiyar Izala na bangaren Kaduna suka rinka fitowa suna goyen bayan Atiku Abubakar tsohon shugaban kasa har suna yin shirye-shirye suna cewa naka sai naka suna cewa ai bayan Sardauna ma ba a sake samun wani Sardauna ba sai Sardaunan ganye wanda wannan mutum ya bayyana cewa kasurgumin azzalimi ne macuci ne duk inda zalunci da barna suka bayyana ya riga ya gama bayyana su amma sai zama shugabannin malamai jibga-jibga waɗanda ake ji da su na kungiyar Izala sai suka fito suka halafa shi suka yi mai muhalafa suka goyi bayan shi hasali ma ranar zaben shi har rigar zabe suka sa dan su fito su kare shi su tsaya mishi to wannan ma barna ce menene abin da yake daidai shine a kaucewa tafarkin khawarijawa cewa ai fito na fito da su a kuma kaucewa tafarkin waɗancan samari ɗan bana bakwai da basu fahimci nassoshin ba cewa a ja baki ai shiru gum duk abin da za su yi kawai a kuma kaucewa tafarkin waɗancan azzalumai da suka shiga cikin zaluncin suka yi dama dama sai ayi nasiha nasihatu sirri ayi nasiha a sirrance in sun ɗauka sai dai automatically kawai sai a ga shugaba ya gyara daga abin da ake zargin shi ya aka ya gyara oho ba zuwa za kai kuma ka ce dai mai nasiha ai shi yasa ya gyara ba ba za kai haka ba in kai haka kuma ka bata waccan nasihar taka sai dai kawai a ga ya gyara algafata mallam ko kai ne kawai shugaba nasiha kace a mu muna nan muna ta karatun mu Allah ne ya taimake shi ya gyara shikenan baka san a ji hannunka a wajen magana gyara don dama kai abin da kake so shine ne gyara kuma gyara ya tabbata ina fata an gane to amma in aka yi ya kifa har wayo ba za a dauki manhaji na khawarijawa ai fito na fito ba to sai a zo sai a rinka bayyana wa jama'a ba dan komai ba saboda bayyanawar hamzari ne a wurin Allah madaukakin sarki kuma jama'a dan su san cewa suwana da ake sa rai su buɗe baki su yi magana ko su yi abin da ya kamata sun yi fa to a karkashin wannan ka zo sai ka ce jama'a wani da yake kaza yake muku kaza mun same shi mun yi mishi nasiha ya ki karbe ya zo ya doge akan abin da yake dan haka ne muka fito muke bayyana wa jama'a fuskar yadda aka yi wannan zalunci ya zama zalunci to kaga anan kuma bakai tufka da warwara ba me yasa ku bakai tufka da warwara ba saboda ba wai kai mai nasiha ne ka zo ka fada ba sai dai zanya ki karban nasihar kuma ya doge akan wannan barna jama'a kuna fahimta abubuwan nan da kyau
to shi yasa ajiya nake cewa wato daliban ahlus sunna a Najeriya sun samu kansu a halin maraici saboda suna da karancin wadanda za su bayyana musu yaya haƙiƙanin manhajin ahlus sunnan yake dan haka wasu sun tafi zuwa ga tayyar al-khawariji wasu sun tafi zuwa ga tayyar al-murji'i wasu kuma sun tafi zuwa ga tayyar at-taghuti wadannan sun tafi zuwa ga khawarijanci ayi fito na fito ayi yaki wannan ba daidai bane wadannan sun tafi akan cewa ajabaki ayi gum ka ace kawai akan duk abin da suke yi wannan ma barna ce wadannan kuma sun tafi akan cewa a shiga cikin su a damalmalu da su to wannan damalmala sai kaje ga malamin ahlus sunna ya astage mu saboda yana shiga cikin su in ya shiga cikin su ya je Abuja ya zauna sai ga gemin shi ya saba tare da nasu to sai fara kurkure shi sai ga wandan shi ya dage da yawa sai dan fara sakin inci 2 inci 3 ana nan wata ran dai kai sai ya take to shine sai kaga wai abin takeici jama'a har a ce wai ga malaman ahlus sunna suna zuwa irin wadannan party da ake yi saboda akwai yan siyasa a wurin wadanda suke ba su shinkafa da zasu ci suke ba su kujera haji har kuma shikenan tafiya ya ce wai malamin sunna wai zai yi aure wai an je GRA an yi fati wai an buga kati wai an dauko kaza an yi kaza in akai kaza sai ce to ai yazo cikin hadisi annabi ma yayi kaza wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar haka Allah yake ta ku karkata zuwa ga wadanda suka yi zalunci kuma sai wuta ta shafe ku zama da fasiki da azzalimi in ba ya zama dole ba karka ya ka sa mishi malam Ibrahim na tsugure ma'ana bai ma zauna dirshan ba balle ya sha iya condition din fada da zarar sarkin ya gama jawabi sai ya fice dama a tsugure yake bai ma zauna ba ina fata an gane to haka ya kamata jama'a duk inda mai da'awa ya samu kanshi ya rinka taka tsantsan amma jama'a ku je Abuja ku ga yadda masu da'awa na sunna suka je suka cakudu da yan boko suka zo suka lalace game da tarbiyyarsu wai yanzu wai har nema ake duk abin da kristocin Najeriya suke yi an ware wasu malamai wai su waɗannan malamai su kokarin gano asalin wannan abin dan dai a tafi tare dan haka sai a ce eh kun ga aya kaza ta dace da abin da waɗannan kristocin suke dan haka kun ga da namu da nasu duk ɗaya ne kun ga kaza da kristoci suke ai an samu wani hadisi gashi kaza 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 ga su nan suna nan jibge tun daga garin Mina jihar Niger suna nan suna aiki Plateau daga Jos Nasarawa Abuja suna nan sun hada kungiya mai karfi kuma sharrin su ya fara fesowa zuwa Kaduna waɗannan dole ne a tashi a fadakar jama'a waɗannan ba wai suna biyayya ne ga shugabanni ba suna rugurguza addini ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban malami Al-Imam At-Tahawi yake cewa wa in jaru koda sun yi zalunci koda ga zalunci ya bayyana sun yi shi jama'a shari'ar musulunci bata yarje mana cewa ni wannan ainihin fito na fito da su akan ainihin wannan zaluncin da suka yi ba akan mu yake su sai dai mu ci gaba da nasiha ko kuma mu ci gaba da bayyanawa in kuka duba ai ta farkin dan fodiyo kenan dan fodiyo jama'a sai dai kusan shekara 40 wa'azi yake yi amma gashi suna zalunci sarki yumfa na fata yakubu jawo bawa jangwarzo suna zalunci suna wulakanci suna kaza kaza amma dan fodiyo yana ta wa'azi yana ta nasiha yana ta wa'azi yana ta nasiha dan fodiyo bai fito na fito da su ya yake su ba amma kuma bai ja baki yayi shiru ba to amma lokacin da dan fodiyo yayi yake ba tashi yayi yake su ba su ne suka ce daga yau jinin shehu dan hodiyo ya halatta duk inda aka kama shi a kashe a buge a kwashe dukiyar ta halatta a buge matan shi a kwace iyalan shi almajiran shi komai nasu ya halatta shine dan sai dan hodiyo ya ce to mu tashi mu kare kanmu wannan shine ya faru a 1804 yau shekara 200 kenan da hudu 1804 da dan hodiyo ya tashi ya kare kai ya gama sai ya ce to dama mu ba yaki muka zo ba mun zo karantar da addinin Allah ne da hana zalunci domin akwai shahararriyar maganar shi da yake fada wa sarki yumfa yake cewa ka sani da cewa Allah yakan kale gwamnatin kafirci ce ta kafirci har zuwa sabbe yake amma baya barin gwamnati ta zalunci koda musulmi ne da ita a ce dan fodiyo ba jan baki ya shiru ba
yawa to yana daga cikin damejin da yau muka samu jama'a muna nan jirge da daliban jami'ar Madina a Najeriya amma galibi duk inda kaje sai ka samu sun yi shiru wasu kuma sun nade sun bi masu mulkin a bisa zalunci a dole ne ka samu abin yi tukuna dan da'awa sai da dawa in babu dawa sai ai dawa to abin da yake faruwa kaje kayo karatu ga ilimi kana da shi ka zo baka da aikin yi sun ce su za su baka aiki to sai da suka dauki aiki suka baka dole ne kuma za su rinka kokarin jawo ka a jika suna shafa maka zumar zaluncin da suke diba da ludayi kai kuma suna lakata maka kana sha to shikenan sai ka ji an ce ai ga wani nan shi yayi karatun ana zaune da shi lafiya to amma abin cewa in ka same sai ka ce yanzu abin da su wani suke daidai ne wannan abin a'a ba daidai bane kai musu nasiha tun da kai musu nasiha sun dauka a'a to sai ka rabu da su ka janye jikinka in ba haka ba shine kai wala tarkanu ilal ladina zalamu kenan ka karkata gare su in wuta suka tashi ci kai ma sai ka ci wuta amma tun da kai nasiha sun ki dainawa to janye jikinka daga gare su ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yake cewa wala nad'u alaihim sannan kuma ba ma yi musu mugunya addu'a jama'a a'a ba wai in shugabanni sun lalace sun yi zalunci sai ai musu mugunya addu'a ba a'a addu'a za a yi musu Allah ya shiryar da su Allah ya dawo da su kan hanya wala nanzi'u yadan min ta'atihim sannan kuma ba ma cire hannun da muka yi musu mubaya'a mu ce to mun cire wannan hannun wato anan kuma kun ga shi yasa akwai rudani da yawa wanda nake son yau in Allah ya so zan tsaya dan tattauna mana a fitar da mu daga shi domin shi malam Tahawi yana magana sarakuna ne na musulunci shugabanni ne na musulunci sune in aka nada su zaka ce kai musu mubaya'a har ma in ta kai kaje ka miƙa hannunka gare su kace kai mubaya'a gare su ina fatar an gane to in har kace kai mubaya'a ga shugaba musulmi ne a bisa musulunci sai yazo yin zalunci to ba zaka ce zaka yi tawaye ba ba zaka yi mugunya addu'a ba ba za ka ce ka janye mubayar ka da kai ba a'a ita ce maganar da ainihin malam yake sai ya ce wa nara ta'atuhum min ta'ati Allahi azza wa jalla fariida kuma muna ganin cewa yi musu ta'a yana daga cikin yi wa Allah madaukakin sarki da'a wanda yi wa Allah madaukakin sarki da'a farilla ce sai su ma yi musu da'a farilla ce jama'a kun fahimci wannan da kyau to anan shine maganganun da nake so ainihin dan tsukuro mana game da halin da muka samu kanmu a ciki ku samu wannan sharhi dake gabana na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani takaitaccen nan ku karanta za ku ga maganganun da yake cewa idan ahli sunna suka samu kansu a halin gwamnati ta musulunci karkashin musulmai masu zalunci ba cewa suke su shirye juyin mulki ba cewa suke su mugunya addu'a ba za su koma ne su dubi wannan zunubi suka yi Allah ya danka su a hannun azzalimi irin wannan yace amma ba shugabanni kafirai ba irin shugabanni na mulkin mallaka to jama'a in ba ku sani ba waɗannan shugabanni na demokuraɗiyya jama'a asali fa ba su ne shugabannin mu ba waɗannan shugabanni na demokuraɗiyya jama'a wakilai ne na wakilan mulkin mallaka shugabanni na musulunci da ake magana jama'a su ne irin su ne alfarma sarkin musulmi mai martaba sarkin Kano mai martaba sarkin Gwandu mai martaba sarkin Zazzau mai martaba Lani Don Adamawa mai martaba Shehu Borno waɗannan su ne asalin shugabanni na musulunci da 'yan mulkin mallaka suka zo sai suka yi fada da waɗannan da suka yi fada da waɗannan wasu aka karya mulkinsu wasu kuma suka ba da kai to waɗannan su ne asalin shugabanni na musulunci to yanzu waɗannan 'yan mulkin mallaka da suka tashi tafiya sai suka bar mulkin ko dai a hannun 'yan demokuraɗiyya ko a hannun sojoji dan haka duk inda kaga gwamnatin demokuraɗiyya irin wannan gwamnati ta 'yar aduwa to ma'anarta ɗaya da ainihin gwamnatin demokuraɗiyya ta 'yan mulkin mallaka irin waccan ainihin gwamnati wadda aka yi fama da ita lokacinsu Lord Lugard da makamantansu ba su da bambanci dan haka ku fahimta da kyau jama'a ba irin waɗannan shugabannin da ake magana irin su ƴar aduwa da gwamnan Kaduna da na Kano da na Sokoto ne ba su ne shugabannin da ake magana ba waɗannan wakilan shugabannin mulkin mallaka ne
ba su ake magana ba su waye shugabanni na musulunci annan kasar zakzak sai kace sarkin zakzak shehu idris a kasar kano sai kace sarkin kano ado bayero a sokoto sai kace sarkin musulmi muhammadu sada to ire-iren waɗannan sune waɗanda ake magana shugabannin musulunci waɗanda asali musulunci ne ya kafa su sai dai aka samu sabani daga haka ko zalunci ko fasikci ko makamantan haka to sune ake cewa ba a yi musu fito na fito ace a zo a share yaki ace a yi musu kaza a yi musu kaza amma jama'a ku sani yana daga cikin haƙƙin musulmi waɗannan gwamnatoci na demokuraɗiyya a yi ƙoƙarin share su daga Najeriya a yi ƙoƙarin share su daga bayan ƙasa gwamnati ta demokuraɗiyya jama'a ba a yi mata mubaya'a ku ji wannan ba a mubaya'a ga gwamnatin demokuraɗiyya domin ita ta zo ne don ta ruguza musulunci in ta ruguza kuma ta zauna tana jiran duk sanda musulunci zai taso ta sake datse shi ku duba da kyau ku gani don haka da suka fahimci waɗannan sarakunan na musulunci ne sai suka ce an fitar da sunansu a gwamnati ma yanzu duk sarakunan nan babu sunansu a gwamnati ba ma'aikata bane a wurin gwamnati har yanzu roƙon arziki suke a ɗan samu wani abu da za a makala musu don haka sai kaga babban sarki mai martaba irin sarkin zazzau yana ƙarƙashin ciyaman ne fa na Zaria local government wannan wulakanci ya wuce wannan babban hakimi mai daraja irin hakimin sabon gari yana ƙarƙashin ciyaman ne fa na sabon gari local government wannan an wulakanta su ne dan asali musulunci suka tsayawa to ashe idan mun gane wannan jama'a cewar waɗannan gwamnatoci irin na demokuraɗiyya wadda demokuraɗiyya ta kafa wadda ke cike da kafirci da fasikanci da zalunci wai su ne ake nufi a yi wa mubaya'a ba su ake nufi a yi wa mubaya'a ba yadda waɗancan kakanninmu suka zauna suna kallon gwamnatin Lord Lugard cewa gwamnatin kafirci ce da zalunci a nan ƙasar a ƙarƙashin musulunci da musulmi to haka fa ake son mu ci gaba da kallon waɗannan gwamnatocin na ƴar Adwa da makamantansu bai halatta mana mu kalle su a cewa waɗannan su ne gwamnatoci waɗanda aka ce a yi wa mubaya'a a yi wa ɗa'a a yi wa kaza in an yi kaza hukunci ka biyo ba da su ake ba waɗannan gwamnatoci haƙƙin musulmi ne su ga cewa an gusar da ire-irensu an kawo ne an kawo gwamnatoci na siyasa ta iya yiwa kuma ka ruɗe ka ce wata irin magana Albani yake ya ce kuma a bar demokuraɗiyya a dawo siyasa na'am ƴan bokonku ne ba su ce turanci ba su ne suka fassara muku demokuraɗiyya da siyasa demokuraɗiyya daban siyasa kuma daban me ce ce demokuraɗiyya ita ce kama karya ne dangane da gudanar da mulki wanda Amerika ta kawo siyasa fa ita ce a mulki mutane mulki na adalci da sunan Allah dan a ainihin kare musu addinin Allah da kuma haƙƙoƙin da Allah ya ce a kare musu ko da ba musulmi bane su dan haka ku fahimci wannan da kyau jama'a mun goyi bayan siyasa kuma mun yadda da siyasa amma ba mu yadda da demokuraɗiyya ba demokuraɗiyya duk inda ta ji za a kafa musulunci za ta je ta rusa kowa san abin da ya faru kamar shekara 15 a ƙasar Algeria sadda aka sanar cewa kowa ya kafa jam'iyya sai musulmi suka kafa jam'iyya suka ce to ga ta nan jam'iyyar kwatar musulunci ma'ana jam'iyyar kwato wa musulunci haƙƙin shi da aka zo saka ƙuri'a musulmin Algeria kashi 99 sai suka saka mata ƙuri'a ana ganin cewa wannan jam'iyya za ta ci sai America ta aiko marmaza cewa a rusa wannan zaben to me yasa aka ce a rusa zaben in dai an ce demokuraɗiyya ita ce a bar ƴan ƙasa su zaɓi gwamnatin da suke so to me yasa aka rusa sannan kuwa ya ga abin da ya faru kwana-kwanan nan ba da daɗewa ba a Philistine waɗannan su Ismailu Haniya da aka zo aka ce zaɓe suka ce sun yadda a yi zaɓen a yi zama an zaɓe su ne ‘yan majalisu su ne kaza da ya zan ba yadda za a rusa zaɓen da aka bari sun ci sai aka ce to a yanke su yanzu fa su an yanke su ne duk duniya ba wanda yake hudda da su me yasa saboda wai an ga musulmi ne suka ci waɗanda za su kafa musulunci to ku auna da kyau jama'a haka a nan ƙasar wanda duk ya taso ya ce aka ce an tsaida jam'iyyu in ya taso ya ce ya kafa jam'iyyar musulunci ina jin za a bashi lasisi ba jam'iyyar musulunci ba jama'a mu yanzu da muke ƙoƙarin kafa gidajen rediyoyi na musulunci fa gwamnatin Najeriya ta ce babu kafa gidan radio ko talabijin na musulunci babu babu wannan NBC Nigerian Broadcasting Commission bata bada lasisi in har gidan radio musulunci za ka yi amma za ka yi cewa a matsayina na dan jarida ina so in kafa gidan radio me za ka yi kace ga shirye-shiryen da za ka rinka yi da na musulunci ba na musulunci amma dai a ga kada-kada a ga kafirci a ga maguzanci sai a approve sai a baka lasisi amma babu gidan radio na addini gaba daya a nan kasar gidan radio yalwa ina ne yarwa da menene a Jos da wancan na Lagos duk waɗannan ba da sunan Christianity aka kafa su ba da sunan wasu individuals ne da sunan wasu ɗaiɗaiku ne sai aka koma ana yin shirye-shirye na Christianity amma babu wannan balle jam'iyyar musulunci kun ga ashe wannan dalili ne akan cewa waɗannan mutanen wakilan mulkin mallaka ne su gwamna Lugga ina fatan kun gane kuma duk wanda ya taso yanzu ku auna da kyau ku gani jama'a yanzu nan kasar Zaria kasar musulunci ce amma ka isa yanzu ka fito a Zaria local government wadda take 100% musulmi ne kace zaka tsaya takarar chairman da sunan musulunci a ce Sheikh Ahmad Ibrahim kaza zai tsaya da sunan Sheikh a nan garin Zaria ba za a yadda a tsaya da kai ba sai a ce wannan musulunci za su yi an sunci ba za a baka kai labari ba to ina an ka fito a mataki na jiha da yake hada da arna ina an ka fito a mataki na kasa gaba daya dan haka jama'a siyasa da muke cewa ba ita ce wannan da ake ba wannan da ake a kasa sunan ta demokradiya muku siyasa muke ne shi a karkashin haka nazo muku da wannan littafi gashi malamin mu ya rubuta shi Sheikh Abu Ubaida mashhur Ibn Hassan Al Salman yasa mishi as-siyasatu allati yuridu has-salafiyyun siyasar da salafiya suke nufi wacce siyasa ce kuna buƙatar ku karanta wannan littafi siyasar da salafiya suke nufi wacce iri ce akwai abubuwan da suka kai malamin ya ainihin rubuta wannan littafi in lokaci ya bayi zan yi mana bayani a takaice to wacce siyasa ce ita ce ga ta Ibn Taymiyyah yace as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya ga irin siyasar da salafiya suke nufi madmunun sakon littafin mashhur kenan siyasar shari'ar musulunci ma'anar siyasa shugabanci irin na shari'ar musulunci wanda ke kula da haƙƙin ar-ra'i ne mulkin war ra'iyya da su waɗanda ake mulka jama'a a Najeriya ne fa za a ce an tabbatar wani ya saci kuɗi kaza eh amma kuma sai a kyale shi ba za a kula da sai a ce to an kwace kuɗin kuma zai tsiyace an kwace to ya zai rayu Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye jama'a to Allah dai ya kyauta a kori gaba kaga anan an kula da haƙƙin shi ko a zahiri amma ba a kula da haƙƙin su mutanen ba yanzu dan Allah jama'a ba za ku yi mamaki ba matsalar ruwa na Zaria ta gagari mutanen Zaria shekaru aru matsala ta gagar wutar lantarki yanzu ta gagar a Najeriya matsala yanzu jama'a ku je cikin garin Adamawa Yola ku gani ruwa ne gashi nan River Benue kogin Benue ne ya ratsa yana cin gidajen mutane amma waterboard ba ta aiki kuma in an fitar da kuɗin sai wani ya cinye in ya cinye sai a ce to ya za a yi in aka kwace zai talauci to su talakawan fa kun ga babu isu akwai islahir ra'i amma akwai ifsadur ra'iyya su talaka su sha wahala to demokradiya kenan ita kuwa siyasa ta musulunci ta zo ne ta kula da martabobi da mukamin shugaba sannan kuma ta kula da haƙƙoƙin talakawa a ƙarƙashin haka jama'a littattafai guda uku a taƙaice manyan malaman jihadi suka rubuta mana a ƙasar nan bayanu wujubul hijrati alal ibadi wa wujubi nasbul imami wa iqamatul jihadi shehu usmanu dan kodiyo littafi na biyu diya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami littafi na uku usulul siyasa na malam muhammad gallah sarkin musulmi banda wannan kuma akwai diya'ul umara akwai diya'us siyasat duk waɗannan malam abdullahi yesu wajen guda tara littafai ya rubuta akan yaya ya kamata a shugabanci mutane jama'a wannan ita ce irin siyasar da muke nufi to al'amarin yadda ya faru jama'a wannan irin siyasar ita muke nufi dan haka koda ka ji mu mun ce mun shiga jam'iyya kaza to mu ba demokradiya muka je ba siyasa muka je yi to da ike waɗannan da suka riga suka haye jam'iyyu sun san cewa manufan mu ita ce ta tabbatar da adalcin mai mulki da waɗanda ake mulka. Sun sa zaka ga babu inda za a bar wani salihin mutumin kirki ya kai labari, musamman a munafukan jihohi irin jiha ta Kaduna ko jiha ta Plateau ko makamantan haka. Babu inda zaka ka je ka bincika cabinet na Kaduna kakka ba zaka ga ƴan kishin addini ba. Amma yanzu ka tafi Bauchi ka je ka gani, tafi Sokoto ka je ka gani, tafi Borno ka je ka gani, tafi Yobe ka je ka gani, tafi Kano ka je ka gani, zaka ga an je an jawo ƴan kishin addini an ce ku zo, dan da aka zo cewa akai ku zo ku taya mu campaign. To tunda an ce yanzu Sheikh wana kawo almajirin ka sai mu bashi commissioner of finance, ala gafata malam wana kawo almajirin ka sai mu bashi ainihin pamphlet, kawo wana sai mu bashi senior special advisor. Ku zo ku ba mu shawarwarin, ku zo ai cabinet din da ku. Kun kuka ce kaza ba kyau, to ku zo ku kawo abin da yake da kyau. Da haka ku je ku ga yadda gwamnatoci irin na su Yuguda a jihar Bauchi da gwamnatoci irin na su Shekarau a Kano da waɗancan na Sokoto da makamantansu irin yadda suke bi suke kyautatawa mutanensu. Amma mu nan namu fa, ko je mu ka je da shi dogo sai a ce to kai ustazu ka rage wannan, ka dan rage shi. Dan haka sai ku ga kuna da ustazinku da dagaggen wando da abin nan kwana biyu sai ku ga ya dadi a kukurbe. Dai ya kukurba gemu rumurumurumurumuru haka shikenan. Kwana biyu sai ga ya fara mai da gemu ya zama dan gaba, kwana uku sai ga ya mai da shi irin na ƴan shampo haka, sai ka shafa sannan. Amma in kana da dishi-dishin ido ma sai ka sa tabaran hangen nesa za ka gane akwai shi da gemu a jikin. Kwana uku ya saki gemu shikenan, kwana huɗu sai ga ya fara hannu da mata, matan gwamna ta miƙo mai hannu, commissioner kaza ta miƙo mai kaza kaza, sai a ce ai muna cikin su ne dan mu gyara su. Aba ina Allah za ka yi wayo ustazu. Ina fatar kun gane jama'a. Saboda haka ku yi takatsantsan imani da musulunci su ne jali mafi girma wanda musulmi yake mallaka. Kafani ya ce addinu ra'asul mali fastamsik bihi, addini shi ne babban jali, don haka kakka yi wasa da shi ka rike shi. Idan kun gane wannan jama'a, sadda aka ce za a kafa gwamnati ta siyasa a ƙasar aljanna sarkin musulmi, banda wannan kuma akwai biya'ul umara, akwai biya'us siyasat, duk waɗannan malam Abdullahi Yesu wajen guda tara littattafai ya rubuta akan yaya ya kamata a shugabanci mutane. Jama'a wannan ita ce irin siyasar da muke nufi. To al'amarin yadda ya faru jama'a, wannan irin siyasar ita muke nufi. Dan haka ko da ka ji mu mun ce mun shiga jam'iyya kaza, to mu ba demokuraɗiyya muka je ba, siyasa muka je yi. To da ike waɗannan da suka riga suka haye jam'iyyun sun san cewa manufan mu Algeria, waɗancan ƴan uwan mu da suka fito suka kafa jam'iyyu, da suka kafa wannan jam'iyya aka zaɓe su, ina son ku gane dalilin da yasa waɗancan ba kuruji suka yi ba. Dalilin da ya kawo rikicin Algeria har zuwa yau, fitowa suka yi suka ce to ga jam'iyya sun kafa, suka yi campaign jama'a suka zaɓe su. Da aka rusa wannan zaɓe sai suka ce to in ku aka rusa zaɓen nan sai dai a rusa da ransu da rayuwarsu, sai dai jinin su digo na ƙarshe ya dige. Shi ne suka fito suka ce to wannan gwamnati ko da aka kafa ba gwamnati ce wadda take ta adalci ba, gwamnati ce ta kafirci. Yanzu ba kwa ganin nan da yake demokuraɗiyya ake jama'a, sai a ce an tabbatarwa na murɗewa yi, amma wai kai sai a ce to kai haƙuri. Tsakani da Allah jama'a, tsakani da Allah an tabbatarwa na ba shi ya ci ba, amma kai sai a ce to kai haƙuri za a baka ambasada. Wane kai ka yi haƙuri za a baka wani abu. Amma fa an tabbatar, ina za ka gane haka? Kwana biyu shi da suka ba in ya je musu ta waye, sai kuma su kaji suna cewa wallahi sai mu je mu zugo wani a kanka. Kudu da wannan jama'a, ashe dama sun yi ne dan biyan buƙatarsu ba dan sun sa wannan ne dan ya zama mai maslaha ce ga jama'a ba. Waɗannan ƴan demokuraɗiyya jama'a, wajibi ne a tashi a ga cewa an kawar da su, an tabbatar da ƴan siyasa masu tabbatar da adalci. To abin da ya faru a Algeria ke nan. Waɗannan matasa aka ce to tunda dai an rusa zaɓe, wannan gwamnati ku zo a yi gwamnatin haɗin kai, gwamnatin haɗin gwiwa, za a ba ku ministoci ka za, suka ce a zaɓen nan da ya taho a zartar da shi wanda duk ya tabbata ya ci a bashi, aka ce to ba za a yi wannan ba. Shi ne sai suka janye daga cikin garuruka, sai suka komo suna ainihin yaƙar wannan gwamnati wadda aka kafa. Na'am, wannan haƙƙi ne su yaƙi wannan gwamnati. Da suka yaƙi wannan gwamnati yaƙi ya yaƙi, aka kashe da dama daga cikinsu, su ma suka kashe, aka ɓarnata suka ɓarnata. To da abu ya kai ya zama fitina, ya zama musiba, ya zama suna nan akan dutse sai suka rinka yin waya ga manya-manyan malaman duniya ta hanyar ainihin wato waya Turayya sai wa Bin Baz sai wa Usaymin sai wa Nasiruddin al-Albani cewa ga halin da yaki ya kai waɗannan malamai kamar sun hada baki gaba ɗaya sai suka ce to yanzu ku sako ku yi sulhu saboda abu ya kai inda ya kai to sai suka kasu kashi biyu kashin farko suka dauki fatawar waɗannan malamai suka sako kashi na biyu suka ce ai sun yi alƙawari tun ranar farko za su yaki har jinin su ya ƙare dan haka ba sulhu shine abin da ya jawo ƴan salafiyya fitina a ƙasar Algeria shine waɗannan da suka sako shikenan sai a ce musu salafiyya sai ai shiru waɗancan kuma da ke kan dutse sai a ce musu salafiyatul jihad shine abin da ya ja musu fitinar da suka samu kansu a ciki a yau babban abin da muke cewa jama'a Bahaushe na cewa idan genin dan uwanka ya kama da wuta sai ka yayyafawa naka ruwa al'amuran da suke faruwa a Najeriya suna ta takan isa game da ire-iren abubuwan da suke faruwa a bangarori na duniya domin duk wanda ke bibiyar tarihi daya bayan daya in yana ganin abin da ke faruwa a Najeriya ya san cewa waɗannan abubuwa sun dauko salan abubuwan da suka faru a wasu ƙasashe ku ce wa mutane su fito su saka ƙuri'a ku zo ku samu malamai ku yi taro da su ku samu malaman islamiya ku samu kaza ku sai a gamsar da mutane jama'a matan aure karfe 6 na asuba suke fitowa suna kafa layin saka ƙuri'a haka ne ko ba haka ba karfe 6 amma karfe nawa ake kawo akwati sai bayan azhar ko kuma bayan karfe 3 in aka kawo bayan karfe 3 akwatin da za a kawo da ƙuri'ar da za a kawo mutum 500 ne sai a kawo ƙuri'ar mutum 50 da an fara sai a ce katin zabe ya ƙare waɗancan matan aure da suka fito tun ƙarfe 6 har ƙarfe 6 na yamma fa an ci haƙƙin su shi yasa ku malaman islamiya da malaman masallaci sai kun yi takatsantsan game da waɗannan ƴan demokuraɗiyya in ba haka ba za su zama muku da mutunci wallahi mun ga idda aka kwatanta siyasa gashi nan a Bauchi ustazai aka ɗibo yi gudu ya taro da su ya ce ku zo ku ne kuke da jama'a ku kuke faɗi ake saurare ku kuke kaza za mu yi aiki da ku kuma in ta samu za mu kira ku a yi aiki da ku kurakuran da kuke gani da ku zo a naɗa ku ku gyara abin da kuma yi gudu yake nan gashi nan gwamnatin a nan kurkuta Bauchi tafiyar awa 4 ce kawai ƴan daba ƴan kalari aka ɗibo su aka ce ku zo a yi aiki da ku amma ba a ce ku kashe kowa ba in gwamnati ta haɗu kuma za a neman muku aikin yi don jin rashin aikin yi ne ku je yanzu ba ƴan kalare a Bauchi amma sai da na je ne wa'azi akan ƴan kalare a Bauchi da dai wa'azin umuman sai na ce a tara mini su ƴan kalare su kansu zan yi musu wa'azin kalare kashe mutane suke yi gida-gida suke bi suna zina da manya-manyan matan aure barna ba irin wanda ba sa yi yanzu duk yugo da ya tattaro su amma mu a al'amura ire-iren namu din nan fa idan aka taho zaɓe ƴan siyasa za su ainihin neme ku ko in ce ƴan demokuraɗiyya kamar yadda na kira su don munafunci sai ga wannan yayo naɗi wannan ya riko tarbi ya taho salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum shikenan yanzu in ya yaudare ku ba ku sake ganin shi ba ku sake ganin shi sai zaɓe ya zo kuma sai a taho ala gafata malam ayayyafe mu muna da labarin kuma dai ba zaman kuke samun yi ba wallahi tallahi duk wannan kalimatun nifaq yaudara ce suke muku dole ne zama kuna da ku tsaya ku tsai da taro ku fitar da mafita in dan siyasa yazo to ka zo ne ka zo ka yaudare mu ko ka zo ne ai gaskiya duk abin da aka yi sai a ce a rubuta ku zama kuna da lauyoyi a rinka tsayawa ana yin haka dan siyasa yazo a zauna a rubuta amma ya zo da ba ya same ku da yunwa ina gini sai sai to shikenan yanzu abin da za a kawo buhu 10 Allahu akbar buhu 10 nawa ne buhu 10 nan da daddaren ne yanzu muka ce a tara kudin buhu 10 za a siya buhu 10 ba 17,000 kenan ba to 17,000 shikenan sai a sai kabbara ku da 17,000 to da haka jama'ar musulmi ku ji wannan shine matsayin mu game da abin da yake faruwa a Najeriya akwai zalunci da kafirci a cikin mulkin Najeriya kuma a Najeriya an danne siyasa demokuraɗiyya ake yi yanzu Najeriya an kabe ta a hankali ana tafiya ne ta sakan isa za a tafi irin yadda Zimbabwe take yanzu Zimbabwe jam'iyya ɗaya ce sai abin da suka ce in aka yi zabe dole su za su ci yanzu a Najeriya in aka yi zabe dole jam'iyya ɗaya ce za ta ci ire-iren waɗannan abubuwan in ba a yi marmaza an gyara su ba to shine suke ha waɗannan su janye waɗannan su ce kaza waɗannan su ce kaza shine sai ƙasa ta rude sannan ku dubi bala'in da 'yan Najeriya suka samu kansu duk gwamnatin da ta hau sai ta ce za ta gyara wutar lantarki za ta wadatar da mutane game da man fetur sai a zo a saka ku a kuncin man fetur da